من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أدن تيمك أثور أراد ألكو ناقا زيتي مهمانتي يومنا نوغا وتا نعم wani ya ce 29 wani ya ce 30 wani ya ce 1 to 30 ga watan safar ko 1 ga watan rabiul awwal ko kuma wani abu mai kama da haka shekara ta 1425 kamar yadda muka saba haduwa cikin wannan masallaci na gwallaga central mosque don karanta littafi mai albarka na رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نا فضيلة الدكتور سعد بن يوسف أبو عزيز حفظه الله تعالى بساقة إكونا الله تارد الدكتور مستقبا ركراتو يود إكونا الله شيني درسي نقوم شابيو زام تاشي أكن شخصية تبيو تأمر بن الخطاف رضي الله عنه هكا نقو قبنين فارة كراتو ina farawa da kusan mutane biyu ko hudu da muka rasa cikin kwanakin nan musulmai ɗan uwanmu da aka kashe a duniya ran asabar an kashe Dr. Abdul Aziz Rantisi wanda yake sabon shugaban Hamas mutanen kasar da mutanen Isra'ila da na Amerika kowa tabbatar da babu abun da ya faru a kashe shi mutanen Isra'ila sun ce wai a bakin border su da ainihin kasar Palestine sun samu wani ɗan sandan su an kashe shi sun dai tsinci gawarsa don haka babu garantin me ya faru gare shi kashe shi aka yi ko shi ya mutu ko ajalinsa ne kawai ya kare ba dalili wallahu alam a ɗaukan fansa aka je aka jefa mizal akan motar wannan baban Allah da shi da mutane biyu da ke motar take Allah ya ɗauki rayukansu gara ma shi ɗin ya ji ciwo akai aka kai shi asibiti cikin lokaci kadan Allah ya ɗauki rayuwarsa muna roƙon Allah ya ji kansa Allah kuma ya karɓe shi a matsayin shahidi ba kwanaki kaɗan muka yi magana akan kashe shugaba Ahmad Yasin wanda yana rasuwa an ɗora wannan akai wannan ɗin ba dalili shi ma ba an kashe shi a wancan karo na farko aka zo meeting na United Nations aka ce bari a la'anci abin da Isra'ila ta yi na kashe Ahmad Yasin Amerika suka ce a'a su ba su amince ba ba fa ya ɗauki fansa ba a ce abin da suka yi Allah wade da shi suka ce ba su amince ba kuma haka aka zauna ba a yi Allah wade da abin da suka yi ba a wannan karo na biyu ma ana kashe shi Amerika suka ce abin da Isra'ila suka yi daidai ne wannan suna da ikon su kare kayansu wannan magana darasi ne ga kowane musulmi na biyu jiya a kashe shi wanda yake shugaban Islamic Chechen Resistance shi ma wani bawan Allah ne shugaban mujahidun da suke kasar Chechenia ainihin sunansa Sheikh Al-Qa'id Abdul Aziz Al-Ghamidi rahmatullahi alayhi shi ma ba dalili yana gida aka zo aka yi bombin ɗinsa a kashe su wadannan abubuwa da ke faruwa duka akwai darussa ga musulmi abin da yake faruwa ga wani idan fa baka ɗauki mataki ba kai ma akwai ran da zai faru gare ka wasu abubuwan laburra muke ji yanzu sun iso nan wurin. So wannan ma abin da muke ji in ba mu dauki mataki ba akwai ran da zai zo har inda muke. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wadannan bayin Allah muna roƙon Allah Allah ya karbe su a matsayin shahidai. Muna kuma roƙon Allah Allahumma ji Allahumma indaka khairan mimma indana ya arhamar rahimin. Allahumma ji Allahumma indaka khairan mimma indana ya arhamar rahimin. Allahumma ji Allahumma indaka khairan mimma indana ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbalhum shuhada. Allahumma taqabbalna shuhada. Tayyib. Ci gaba da shakhsiyata Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Ba mu tashi a wani wuri ne ma. Na'am. Shafi na 46 kan kissa ta Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Za mu tashan tashan kan taken Umar wa man shawwahatuhu al-harb. Umar da bawan Allah da yaki yamar ba dadi. Kissar Umar da bawan Allah da ya samu jarrabawa da yaki. Na'am. An Abdullahi ibn Umar qala. Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yadda yace yana hakaito kissar abun da ya faru tsakanin Umar radiyallahu anhu da wani bawan Allah da yaki ya masa ba dadi. Bi ma'ana Allah ya jarabe shi a wurin yaki. Yace baina annasu aw baina man nasu ya kasance wani lokaci mutane ya akhuduna atiyatihim suna karban kyaututukan su ko kuma rabon su ya akhuduna atiyatihim suna karban kyaututukan su baina yaday Umar gaba ga Umar ibn al-Khattab radiyallahu an ana rabawa kowa rabon sa na yaki rafa'a ra'sahu sai Umar ya daga kayin sa radiyallahu an yayi dubi zuwa ga wani baban Allah fanazara ila rajulin fi wajihi darbatun sai dubi zuwa ga wani bawan Allah wanda a fiskar sa akwai sara haka na takobi fa ukhbirahu sai aka bashi labari shi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an fa sa'alahu sai tambaya fa ukhbirahu sai aka bashi labari annaha lalle wannan duka asabathu ya auku gare shi ne fi ghazwatin ma al-muslimina a wani yaki da aka yi tare da musulmai wannan saran da ka gani a fiskarsa yaki da aka ji da musulmai ne Allah ya jarabe shi da shi fa kana Umar Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda yace uddu lahu alf dirhamin ku irga dirhami guda 1000 ku bashi fa utiya ar-rajulu al-alfa sai aka ba wannan bawan Allah dirhami 1000 fa kana sai Umar ya sake cewa radiyallahu an uddu lahu alfan thaniyatan a sake irga ainihin dirhami 1000 a kara masa sai aka sake irga 1000 aka bashi karo na biyu fa utiya ar-rajulu alfa ukhra sai aka bashi 1000 na biyu again ya zama nawa 2000 fa kana Umar lahu zalika arba'a marrat Umar yana maimaita wannan magana sau daya biyu uku har sau hudu ya zama 1000 nawa kenan an bashi dirhami 4000 tayyib wa kullu marratin yutihi alf dirhamin a kowane karo yana bashi dirhami 1000 fastahaya ar-rajulu min kathirati ma yutihi sai mutumin yaji kunya na yawan abun da Umar yake bashi radiyallahu an an bashi 1000 an kara 1000 an kara 1000 an kara 1000 bawan Allah sai yaji kunya fa kharaja sai fita abun sa anan muna koyon ladabi na kunya mutumin da yake kyautata maka karka waye gari ya zama kuma kullun kai problem kake zuwa gare shi ana buƙatar musulmi da rawanci kunyan nan akwai alkhairi da yawa daga cikin ta shi yasa hadisi ya zo cikin aljami as-sahih na imamul bukhari rahimahullah annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace alhaya la yati illa bi khair kunya a duniya ba ta zuwa face sai an samu alkhairi tare da ita wani hadisi kuma na imamul bukhari rahimahullah annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewa al-iman bid'un wa sab'una shu'ba aw bid'un wa sittuna shu'ba alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imadatu al-adha an at-tariq wal haya shu'batun min al-iman yace imani daraja daya daraja ainihin 70 da yan kai ne mafi kololuwar imani shine mutun yace babu abun bautawa da gaskiya sai Allah mafi kaskancin imani shine mutun ya ga abin da zai cutar da al'umma akan hanya na reza ko kuma wata kusa ko kaya ya dauka ya gusar sai yace kunya ma bangaren imani ne kula da wannan ana bukatan ahlus sunna da kunya wanda yake maka alkhairi ka rika dan kokarin nuna kawaici gare shi wanda ya saba maka ka rika yin kawaici gare shi kar mutun ya waye gari ya zama kullum a rayuwa ta kare a roko, ana bukatar mu da kunya. In muna yin kunya da ikon Allah, Allah zai kawo mana alkhairin da ban mu roka ba. Allah ya ba mu ikon yin haka. Kala Abdullah, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yace, fa sa'ala anku Umar, sai Umar ya tambaya, ina wannan bawan Allah da nake cewa a bashi dirhami dubu, a kara dubu, a kara dubu. Faqila la, aka ce inna ra'ayna annahu istahaya min kasrati ma tu'ti fa kharaja. Muna ga hakika ya ji kunyan abun da kake bashi yayi yawa, don haka sai ya komba cigare gudu ya bar gudu, don haka ya fita abun sa. Alkhairin ake mar bai roka ba, amma na duk da haka yake bawan Allah ne radiyallahu anhu, sai komba cigare fita. Na'am. Fa kana Umar, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yace, ama wallahi na rantsa da Allah, law annahu makasa ma ziltu utihi ma bakiya minha dirham. Da dai ya zauna bai fita ba, na rantsa da Allah ba zan gushe ba, ina kara ma dirhami dubu, ina kara ma dirhami, ina karawa matukar dirhami ɗaya ya saura tare da ni, ba zan daina ba shi kyauta fi sabilillahi ba. Wasu kistofin suka ce ma a cikin personal dukiya Umar yake bashi nasa, ba wai dukiyar al'umma ba, nasa yake bashi. Yace rajulun duriba fi sabilillahi darbatun hafarat fi wajihi fama afna'u lahu. Mutumin da aka duke shi don Allah har ya zama dukan da aka yi fiskar sa ya sa rami a fiskar namun fiskar an cire, ga rami kana gani a fiskar sa, yace fama afna'u lahu, me zan aikata masa in ba alkhairi ba. Karkashin jagoranci na yaje yaki, Allah ya jarabe shi. Abin da ya dace na masa shine me? Ni ma na kyautata masa. Wannan abin da ya dace da hadisi na Imamu Abu Dawud rahimahullah, wanda ya zo a cikin sahihu sani Abi Dawud, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iya cewa, man sana ilaikum ma'rufan fakati'uhu, fa in lam tajidu ma tukati'uhu faqulu lahu jazakallahu khaira. Wanda yake yi muku alkhairi to kuma sa mukafa'a, ku saka masa da alkhairi. Idan ba ku samu alkhairin da za ku masa saka bar na kuɗi ko na wani kama da haka ba, mafi kankanta ku ce Allah ya saka ma da alkhairi. So wannan abun da ya marci ne mukafa'a. Mutum ya bar iyalansa ya je ya yi jihadi karkashin jagorancinka, ai da ikon Allah biyayya ya zuwa gare ka, don haka kai abin da za ka yi sai ka yi ihsani zuwa gare shi. Wanda ba ya yi sharri a musulunci, ana bukata mu saka masa da alkhairi ne. Mutum ya maka sharri, in za ka iya daure ya kamar alkhairi, matuƙar musulmi ne, shi ya fi inganci gare ka. Allah yake wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyul hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa bi hubbin azim allahumma ij'alna minas sabirin. Don haka a musulunci ana son wanda ya maka sharri yi masa alkhairi, wanda ya maka alkhairi ka riga tunanin wani alkhairi zan bar shi da wanda ya mini. Kar mu wayi gari mu zama jama'a da za a musu alkhairi su rama da sharri, wannan ba sifa ce ahli sunna ba. Allah ya ba mu ikon saka alkhairi da alkhairi, ya ba mu ikon saka sharri da alkhairi. Tayyib. Na'am. Umar wa zawjatu rajul ash-shahid. Kissar Umar ibn al-Khattab radiyallahu an da matar mutumin da ya shahada, wannan ma wata kissa ne. Karkashin jagorancin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, akwai bawan Allah da ya je yaki sai Allah ya dauki rayuwarsa. Da ya dauki rayuwarsa, Umar ibn al-Khattab ya zo ya samu ainihin matar tasa cikin wani hali kamar yadda za mu saurara. An Jabir radiyallahu an, wannan athar ya zo daga Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara masa yadda, ya ce asastu ma'a umara zata lailatin bil madina. Mun fita, kalman assa shine fita a dare, ziyarar bazata a cikin dare, na kokarin zuwa ha ga me al'umma ke ciki a wannan dare, shine kalman assa. Don haka yace mun fita a dare tare da Umar bil madinati, a cikin garin Madina, hatta tahayna ila khaymatin fiha narun da'ifatun, har muka zo gindin wani tanti wanda a cikin wannan tanti akwai wuta wacce take mai dan rauni, yadda take takdihu ahayanan wa tantafiu ahayanan, wutar sai ta dan ainihin kunnu wani lokaci can sai ta mutu, sai ta kunnu sai ta mutu ta kadai. Fa idha biha sautun hazinun, sai ga wani sauti abun tausayi, sauti mai sa nan bakin ciki daga cikin wannan tanti da muke hango wuta na kunnuwa na mutuwa a cikin sa. Fakala Umar, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sai yace wa sahabban da ke tare da shi, aqimu makankum, ku tsaya a wannan wurin naku ku dakata. Bice wani da yake leko ba, kaga ashe jarumi ne, yanzu kaga tanti a cikin duhu da wuta na kunnuwa na mutuwa, a inda wani kaninka auren ko wani bawan ga zai ga sai je ka duba can wurin me yake faruwa. amma duk da haka talakawansa ne ake wayar saboda adalci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sai yace ku kutsaya a wurin bari ni na je na duba in ma wani halaka ne gare a ko kaina akan ya auka kayan ku duba adalcin shugabannin musulmai suna kokarin kare rayuwar ku gare su su fara kai kansu zuwa ga halaka sai yace ku ku dakata ni bari in je in ga me yake faruwa a wannan tanti tayyib wa madha hatta intaha ila al-khaymati sai ya ci gaba da tafiya har ya je gindin wannan tanti فإذا أجوز تقول سيغا وتصوه وسنة وأسكن تنتف على محمد صلاة أبرار صلى عليه المصطفون الأخيار كد كنت قواما على الأصل فليت شئري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيبي الدار سنة ميمت ونن كلمة سنة على محمد أكن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأبرار ainihin salati na bayan Allah yake tabbata duk bayan Allah suna yin salati zuwa gare shi ne salla alaihi almustafauna alakhyar hakika zababbun mutane almustafauna alakhyar ma suna garta yusalluna alaihi kullun suna yin salati a kayinsa ashe musulmaci haka ne tunda suna cewa ala muhammadin salatul abrari salla alaihi almustafauna alakhyar haka ta bayyana matsayinta musulmaci kuma haka ne bayan Allah ba su karewa annin Allah salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kira sallah mu mas salati a cikin sallah atahiyya mu mas salati a kira sunan sa ma Muhammad dole mu ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ma yake cewa al-bakhil man dhukirti indahu falam yusalli alayya zabjeje marowaci shine wanda aka ambace ni gaba gare shi bai mun salati ba a ce Muhammad shi ake nufi baka ce sallallahu alaihi wasallam in ana neman marowaci aka samu wannan baban Allah a daura masa igiya a kawo shine marowaci babu rowa a duniya da ya wuce kawai manzon Allah rowa sallallahu alaihi wasallam rowa kuma ba wai ta kudi ba a kawai ka ce tsira da amincin Allah tabbata a kayinsa shi yasa yin salati gare shi akwai alkhairi da yawa musamman irin wani juma'a hadisi ya zo ko cin tamamul minna sittaliki ala fiqhi sunna hadisi hasan da yake bayyana muhimmancin yawan neman salati a cikin wani juma'a wata riwaya ta kawo fi laysal jumu'a fi yawmil jumu'a wa laysal jumu'a wannan riwaya malamai suka ce akwai makal a ciki wanda ta inganta shi ne wanda ta ce a cikin wannan juma'a tun daga wayewan gari ran juma'a har zuwa faduwan dare faduwar rana ana so mu yi ta yin salati a kayan sa ba sai mun kirga ba bayan nan kuma lokacin azkarus sabah wal masa mu rika masa salati da safi kafa 10 da ba kafa 10 shi yasa ibnu al-qayyim al-jazira rahimahullahi yarbutu litafi sukutun da guda akan muhimmancin yin salati جلاء الأقحام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام وانا لتافي نمهمي زواج طالب إلمي إيا كران تدمو صلاة بيداتي أمر لوكا سند أكي مر صلاة دمك من تنصر ابن القيم رحمه الله فد درجة لمر صلاة دي دمتين يكي سامو دكما لا داد البركة أورن الله سمر قدا حمسه دليل يمر صلاة صلى الله عليه وآله وسلم صداك أكي الخير كما دك إند متي مغانا كرم دامو دي يوم ميتاوا in mun ce rasulullah mun ce nabiyullah mun ce muhammad in shi muke nibi kada mu ga yawan abun mu rika cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ikon Allah akwai alkhairi ciki mu dai kiran sunan sa ga ya kai tsaye wannan ba ladabi ne na ahlus sunna ba Allah ya ba mu ikon yi masa salati kace ba kadi kunta bane kadi kuntu qawwaman ala al-afali hakika gani na kasance ina tsaye a lokacin suhur bi ma'ana tun daga farkon dare har yanzu gashi nan ana dabda lokacin yin suhur gari na neman wayewa ni ina tsaye injiwa nan tijuwa tace falaita shi'iri wal manaya atwar wayyo Allah na wal manaya kalman al manaya jam'i ne na al maniya maniya kuma shine al mautu tace wato kaman wayyo Allah na hakika mutuwa zango zango ne ina fata an gane rashin imani mutuwa ne haka ne mutum ya zauna bai da imani ai matacce ne akwai mutuwa na rayi akwai mutumin da Allah zai jarabe shi da wata gaba ta mutu in biya kuri ba sai dauka shi matacce ne to haka mutuwa kashi kashi ne sai dace kawai mutuwa ba kokonto zango zango ne al-atwar shine mataki kan mataki sai tace hal tajma anni wa habibi dar shin zaka hada ni tare da ainihin abun kauna na a gida wato gobe kiyama wa kenan mijin na ta kenan فبكى عمر حتى ارتفع صوته عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيفشي دكوكا هر صوت سيئ دوكاكا ومضى حتى انتهى الى الخيمة سيسيق بدت فيها هل يجيز شنوا ان ننتنشد فقال السلام عليكم السلام عليكم assalamu alaikum karraraha salatan, san da mai da sallama sau uku yana assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum. Fa qala laha umar, sai umar radiyallahu an yace mata a'idi, fa adina lahu fi thalitha, sai ta masa izini a karo na uku cewa bismillah matsuf. Ina fata an gane. Tayyib, fa qala laha umar, sai umar yace a'idi alayya qawlaki, ki maimaita min maganarki, bi ma'ana waken da kike yi shi yaji ya san cewa wannan hakikatan ta samu kanta cikin halin jarrabawa ne, tunda har tana begen ina ma Allah zai hada ta da abokin kaunanta a gidan, wato gidan aljanna. Don haka sai ce maimaita min maganarki, fa a'adat alayki qawlaha bi sautin hazini, sai ta maimaita wannan wake nata da sauti na bakin ciki. Sabaka Umar, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sai sake fashewa da kuka. Kuma kala laha sai ce mata wa amr la tansihi rahimakillah, kalman wa amr wannan rantsuwa ne, kamar da Qur'ani yace la amruka, to wannan rantsuwa ne. Idan a san da yace la amruka ya kawo me, ya kawo muzafun ilayhi, kafun damirin yaudu ila man, na'am, la amruka damirin yaudu ila man, ila Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka idan za a rantse sai aka kira muzafun ilayhi a zahiri, ko kuma aka kira damiri nasa, to an ka za ka gane da wa ake rantsewa. Amma duk inda aka ce wa amr aka yi shiru, yuqaddar Allah, ana kaddara Allah, wato na rantse da Allah. So duk inda kalman wa amr ya zo shi, matukar ba kira muzafun ilayhi ba, yuqaddar Allah kuna, bi ma'ana la yajuzu li muslimin an yahlifa illa billah, mafhum? Tayyib, don haka sai yace na rantse da Allah ba za ki manta shi ba har abada, Allah ya miki rahama. Bi ma'ana yadda ya ganta a cikin halin tausayi sai yace ba za ki manta da mijinkin nan ba. Fa qalat, sai tace wa amr ighfir lahu innaka ghaffar, na rantse da Allah, ighfir lahu, Allah ka gafarta masa, ba wai Umar ba, Allah ka gafarta masa, innaka lalle kai Allah ghaffarun, mai gafara ne. Umar ya ce ba za ta manta da shi, me dalili, me yasa yace ba ta manta da shi ba? Saboda begen da take yi ta kai matakin da har lokacin suhur yayi bata kwanta tayi bacci ba, tana waƙe tana tuna mijinta, tana cewa ala muhammadin salatul abrari salla alayhi almustafa wal al-akhyari kadi kuntu qawwaman ala al-afhali, wannan ai har lokacin mai suhur tana maimaita wannan waƙe. To da haka halin da ya same ta ciki ba za ki mantawa da shi ba. Kuma bil haƙiƙa tsakanin miji da mata, Allah ya kaddara mutuwar ɗaya, mantuwa bai yi wa a rayuwa, sai dai mutum yayi kokarin kore wannan iya gwargwado. To irin wannan ziyara da Umar ibn al-Khattab yake radiyallahu anhu, yana gamuwa da abubuwa da yawa a cikin jagorancinsa. Akwai lokacin da ya gamuwa da wata baiwar Allah a dare, yana tafiya irin wannan yawo tsakiyar dare, sai ji tana waka, tana cewa laula khashyatullahi wahdahu lahurrika hadha as-sariru jawanibahu, tace ba dan dai tsoron Allah shi kadai ba, wallahi wannan gadon da nake kayin sa da an girgiza getensa, da gadon nan an girgiza shi matuƙa da gaske. Sai koma wajenta, tayyib, sai yace mata me yake faruwa, kike cewa za a girgiza wannan gado in ba tsoron Allah ba? Mutum da yace in ba dan tsoron Allah ba za a girgiza gado, ai za a sabi Allah kenan, tsoron Allah shi hana a sabi Allah. Mun fahimta nan da kyau? Tayyib, sai tambaye ta me dalili, tace ka tura mijina yaƙi, yau shekara guda bai dawo ba, tana zaune mijinta yana wajen yaƙi. Na haka Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sai fashe da kuka, sai je ya duba waye dace ne yin fatawan duration da ya dace a raba mace da miji, wanda mace za ta iya hakuri ba ta sadu da mijinta ba. Sai ya samu Isa Hafsa zaujatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya tambaye ta menene duration da zai sa mace ta iya hakuri babu miji, kuma ta daure da ikon Allah bai cutar da ita ba. Kunya ya kama ta rufe fuskar ta haka, tana jin kunya ya za'i ba bai tambaye ta wannan tambaya haka. Yace wannan harkar musulmai ne ya taso, muna neman mutane cikin jagoranci da Allah ya dora mana. Tana da jin kunya take, tana ga fahimtar ta shine wata hudu, ina ga mace za ta iya hakuri babu miji wata hudu, in ya haura wata hudu to za a samu mushkila. Daga nan sai ya rubuta doka da dumi-duminta, duk wani sojan da aka tura yaki kar a bashi wata hudu bai dawo gida ba, matukar wata uku da yan kai sun yi a kira shi ya dawo gida, a tura wani a gurbinsa. Mijin nata sai yace ki dakata da ikon Allah za mu aika gabanin wannan sati ya kare, zai dawo insha Allah za ki same shi. Kaga wannan shine adalcin shugabanninmu musulmai radiyallahu anhum. wanda suke buga misali zuwa gare mu, su suke bin mu gida-gida, suke gada damuwar mu. Allah ya gyara shugabannin mu na yau. Umar yukhattitu liqawadihi al-ma'arik. Umar yana tsarawa, yana zanawa, liqawadihi ga ainihin wanda yake jagoran sa, al-ma'arik yadda za a je filin gumurzu. Yana karantar da musulmai yadda za a doka yaki. Malam yace istagharikat ma'arikatul qadisiyya salasata ayyam. Hakika yakin qadisiyya da aka je ya julmi yadda al'ummar musulmai da kuma abokanan gaban addinin Allah tsawon kwana uku. Mun san yakin qadisiyya ko? Akwai bukata a ambace shi kafi. A ambata yakin qadisiyya yaki ne da aka yi karkashin jagorancin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Yana amirul mu'minin da mutanen kasar Farisa. Yadda yakin ya auku, mutanen Farisa akwai bangaren da suke da ainihin musulmai a gefen kasar Farisa, nan wajen Iraq zuwa bangaren Iraq kenan. To sai aka samu wani bawan Allah sunansa Yazurd, sai ya kawo revolution a kasar, sai ya zama shine jagoran wajen gaba daya, amma ba musulmi bane. Yana hawa kayin mulki, sai ya kokarin gallazawa duk wani musulmi da cewa sai ya bar tsokin wurin. Kuma baya da haka duk ma Balarabe, tataccen Balarabe, inda iya da alaka da al'adar musulmai, shi ma sai ya bar wurin. Don haka yana hawa kan mulkin kasar Farisa wajen bangaren Iraq da Iran gabaki daya, sai ya ce duk wani musulmi ya bar wajen. A lokacin musulman da ke dan wannan tsunci suna karkashin jagorancin wani bawan Allah sunansa Musanna radiyallahu anhu, suna zaune a wurin cikin halin lafiya, sai aka kawo musu yaki, za a yake su. Da aka kawo yaki, sai suka yi kokarin defending kansu da ikon Allah, suka kori Farisawa. Farisa suka sake yunkurin kawo yaki, suka yi kokarin danna musulmai, suka kashe wasu musulman, suka dan ja da ba, suka yi withdrawing daga wurin da suke. Bayan nan musulmai su ma suka sake shiri, suka sake daukan dauki, suka da ainihin yi kokarin neman fa ainihin wato sa ainihin daukan fansa daga wajen abokanan gaban su mutanen Farisa. Tayyib, suka yi wannan yunkuri, sai suka sake danna mutanen Farisa, suka sake guduwa su ma. To sai aka waye gari, mutanen Farisa sun hada karfi, karfin su da makaman su da yawan su yace na musulmai. Lokacin Musanna shine jagoran musulmai, yana nan dab da ainihin babban birnin Farisa, sai sunan wurin Kira. A lokacin me ke faruwa, sai dan yi withdrawing, ya fito daga wannan wurin Kira, sai zo wani wuri da ake kiransa ainihin Sharaf, sai zauna a wannan wuri din. Yana dawowa wajen Sharaf, ya zauna bayan gari, sai aiko sako zuwa ga Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin radiyallahu anhu, ga fa halin da musulmai ke ciki a wannan kasar Farisa. Abokanan gaban addinin Allah sun hada karfi da karfi, sun kore mun fito baya. Umar ibn al-Khattab sai ga ya ce wa musulmai su bar wannan kasar, a yadda suke da yawa yana ga gaskiya za a yi asara. Gara a yi kokari da mu bar musu kasar, gara mu mu kwato kasar. A lokacin me yake faruwa, sai bar garin Madina sako na zuwa wurinsa, sai ya fita bayan gari wani dan kauye da ake kiransa Sirar, tsakaninsa da garin Madina bai wuce mil uku ba. Sai bar jagorancin garin Madina a hannun Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Sai ya gayyaci wasu daga cikin manya-manyan sahabbai, sai ya ce ga abin da ke faruwa da musulmi a kasar Farisa, bangaren Kira da Iraki. Kati ai a yanzu suka ce babu abin da ya dace, sai dai mu yi kokarin kai musu dauki, mu kwace kasar Farisan gabaki ɗaya a kafa daular musulunci. Yace haka ne, suka ce eh. Yace to jazakumullahu khairan, ya sake dawowa da su gida. Yana dawowa, sai sake cewa a sake kira mana meeting, amma na meeting din yana bukatan ahlul hal wal aqdi ne, dattawa wanda suka san jiya suka san yau ta bangaren ilimin addini da kuma sanin rayuwa. Sai aka tara manyan sahabbai irin su Uthman ibn Affan, su Talha ibn Ubaidillah, su Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Sai sake fita can Sirar bayan gari da su, sai ya ce ga abin da ke faruwa, za a je yaki. Ni ina sha'awar na zama ni ne komandan yakin, sai dai in ku kun ki, amma in dai za a je ni ke bukata in jagorata, tunda an amince a je a yaki. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wannan karo na biyu shi ma an je bayan gari da shi, ya ce mun amince ka jagoranta, muna ga kai kafi kowa dacewa. Saboda daga an ce wa Farisawa gashi za a zo a yake su, kuma komanda in chief na wannan runduna mai albarka shine Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wallahi abin jikin su zai mutu, duwa su za ta mutu. Yana faɗan wannan magana take Talib ibn Ubaidillah radiyallahu anhu, ce wannan shawari na sai yayi kyawu, haka ya dace kawai a sa ka kai ne komanda. Daga sun ji kai ne komanda, to an gama karya karfin su gabaki daya. ana cikin wannan hali sai Abraham ibn Auf radiyallahu anhu yace kai ni ban amince da wannan shawari ba ni ina ga wanda yafi kowa dacewa ya zama komandan wannan yaki bai dace zama Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dalili yadda kuka faɗa idan ya zama komanda za su tsorata yace ba kokonto haka ne to amma na yace sai dai idan suka ji shine komanda target din su na farko su kashe shi a duk inda kuma suka yi nasara suka kashe shi to an gama karya karfin mu gabaki daya to da haka abun da kake da shi na karfi kar ka yi gaggawan mika shi kuma ko mukabala ake haka ake yi ba daga kada sai ka mika duk makaman ka kai shiru ba a sai kai shiru to da haka sai yace muna ga in za a kawo mana illa ko mai girma don haka take shi sai aka ce Abraham ibn Abuwa kake ga yace zama komanda sai ce ina ga wanda shi kowa dace shine Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu gwamnan da a baya aka zarge shi da cewa bai iya sallah ba a karatun baya wanda iya mutane goma da Allah ya ba su aljanna tun a duniya kuma ba kawai yace bai iya sallah ba yace ina ga shi yace zama komanda Umar yace babu kokonto Sa'ad ibn Abi Waqqas bawan Allah ne kuma kawun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma iya daga cikin jama'ar da suka yi yakin Badar da Uhud iya cikin jama'ar da suka fi kowa suka riga kowa musulunta kula da wannan shawarin iya da kyau amma na bai daga cikin sahabbai matakin farko wajen kwarewa da yaki in ana neman hakikanin commanders na yaki bai daga cikin sahun farko Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yace eh yadda ka faɗa haka ne bai daga cikin sahun farko amma na yadda Abdurrahman ibn Auf yace zama commander na goyi baya ya zama commander amma na a wajabta masa neman shawarin manyan sahabbai a wurin yakin aka ce to wannan shawari yayi take a wurin Umar ya dawo gida gari ya sake wayewa bayan lokacin da ya koma can wajen sa yace a taron sojojin yaki ayi shela kawai duk garuruwan musulmai za a je daukan fansa within no time aka sanar sai ga soja 4000 sun yi zo su suka tsaya a wurin ya musu khutuba yace komandan ku shine Sa'ad ibn Abi Waqqas da dimi aka tura masa wasiƙa lokacin iya gwamna a garin Najd aka ce ka zo ka kai komandin yaki ba musu ya zo wuce gaba soja 4000 za kama hanya suka fita suna fita yaki sai aka ci gaba da kuma campaign din yakin ana gayyatar mutane akwai manyan kabilu guda biyu Banu Asad da kuma Banu Tamim da suka ji labari sai suka yi recruiting matasa majiya karfi jama'ar da suka yi imani da bawa musul gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suka yi recruiting mutane 7000 suka sake turowa ga 4000 sun tafi ga 7000 a bayan su 10011 dukuna 100 saka mu hanya aji aka sake tura sahabbai aka sake daukan hanya ga komanda ya kama hanya gabanin Isa shi can musanna sai ji labarin ana turo mar sojoji shi kuma daman yayi grooming sojojinsa da suke ready yan jiran kota kwana mutum 4000 ga wasu akan hanya yana cikin wannan tsammani sai jinya ta kama shi sai ya tsammaci zai bar duniya a lokacin sai ya bar wasiya akwai matar da ke karkashin sa sunan Fatima malaman tarihi sun yi sabanin matarsa ne ko ba sa matarsa ba magana mafi inganci matarsa ce sai ce idan Allah ya dauki rayuwata ina sha'awan komandan da zai kawo hari zuwa ga mutanen Farisa ya auri wannan baiwar Allah ita Salma din sai ji labarin Sa'ad ibn Abi Waqqas ne sai ce don haka ina roƙon idan ya zo shi ya aure ta in Allah ya dauki rayuwata daban ne yake halata mutum yayi wasiya ina sha'awan wani auri matata Allah ya dauki rayuwata saboda bai san tarbiyyar ƴaƴansa su lalace bai san tarbiyyar matarsa ta lalace da kabar wani dan tasha ko dan fowa ne ya dauke ta ai ga ka san bawan Allah ka roke shi ya aure ta don duk abin da kai mai kyau baka lalace bayan ka me ke faruwa shikenan haka ko Allah ya kaddara gabanin su sai Allah ya dauki rayuwarsa sai kuma ya bar wasiya bayan wannan da cewa a biya Sa'ad ibn Abi Waqqas idan ya zo wajen mutanen Farisa sun kware da yaki kar ya kuskure ya ce zai shiga garuruwan su ya yake su ya tsaya a bayan gari ya gama duk wani strategin yaki a bayan gari amma na kar ya yi garajen shiga cikin garuruwan su da ƙauyukan su in yayi wannan yace za a yi wa musulmai babu dadi aka ba wa Sa'ad ibn Abi Waqqas wannan wasiya bayan Umar ibn Khattab shi ma masa wasiya akan hanya shi Sa'ad ibn Abi Waqqas iyakan hanyar da biya shi ma sai Allah ya jarbe shi da jinya kawai kuraje suka yi ta fitowa a jikin sa manya-manya suna fashewa suna sa marka sala take nuna wani ainihin Khalid ibn Arfata radiyallahu anhu yace idan abu ya gagare to kai ne difiki na don haka sai aka waye gari shi ba zai iya yaki ba amma wannan Khalid da ikon Allah shi ne difiki shi yake komandin yaki sahabbai suka ta manya ga nan 4000 sun kama hanya ga 7000 an gare an karo can an turo wajen 800 can ga 4000 da ikon Allah ana zuwa kam da za a yadda zango akwai soja 29,000 cikin inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, sun yi alƙawarin yin kasuwancin da babu tsara a cikin sa. Wannan soja 29,000 me yake faruwa? Suna zuwa nan bayan gari, suka zauna a wannan bayan gari da ikon Allah. Ya sunan bayan garin da muka kira? Na'am, ya sunan bayan garin? Ai a'a, ba su ai firar nan bayan garin Madina ne. Su waɗancan sahabbai sun fito daga mutanen ƙasar Farisa, sun fito daga Hira zuwa wani wuri nace? A'a, ba haka na faɗa ba. Zuwa Sharaf aka ce. Sun fito daga Hira zuwa Sharaf, tayyib. So sun fito su sun tsaya a wurin. Su kuma wannan sahabbai sun kamo hanya da ikon Allah, suna tafowa da sauran tabi'ai kaɗan da ke cikinsu. To waɗanda suke wajen Sharaf bayan shi musannin Allah ya ɗauki rayuwarsa, sai suka tsara fitowa kaɗan baya. Suna ƙara fitowa, waɗannan sun iso. Su kuma daman komanda musanna gabanin ya bar duniya ya yi wasiyan kada a shiga gari ko? Sahabbai suna zuwa ƙarƙashin jagorancin Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, sai suka tsaya a bayan gari. Wani wuri da ake kiransa ainihin Suwat. Suna tsaya a wurin Suwat, waɗancan da suke kusa da ainihin Sharaf sai suka fito, sai suka haɗu a wurin. Sai suka ƙi shiga kan Farisawa su yaƙe su. Farisawa kuma sun ji labarin waɗannan sun iso. Su kuma sun ƙi fitowa, wannan kuma sun ƙi shiga. Aka yi kwanaki da yawa, Sa'ad ibn Abi Waqqas ya turo Umar ibn al-Khattab saƙo. Mun faɗi ta wurin. Mu an ce kada mu shiga, an mana wasiya ba mu shiga, su kuma sun ƙi fitowa. Sai aka ce, to jama'ar da suke kusa da wannan wurin Suwat ɗin, musulmai ne ko kuma ƙididai ne? Aka ce, a ƙididai ne. An san ƙididi ko? Shi akafuri. To aka ce, ai ƙididai ne mutanen da ke wannan wurin. Sai ya ce, to ku riƙa ba su tsoro. In kuna ba su tsoro, za su aika wa mutanen Farisa ƙarƙashin jagorancin Yazjur. Su ce, suna cikin halin ƙaƙanika ya ɗauko ɗauki, a kawo ɗauki. Sai da sahabbai da kuma sauran tabi'a wurin suka yi ta ba su tsoro, mutanen wannan wurin Suwat. Sai suka tada wakilai a ɓoye, aka je wajen shugaba a Farisa ta, wajen Iraki, aka gaya marga fa halin da muke ciki, musulmai suna kawo mana hali, suna mu tsoro. Sai ya ce, da ikon Allah za a turo sojoji su yaƙe su. Ya kwanta baki bacci shi wannan kwamandan ainihin maƙiya addinin Allah ɗin. Sai mafarki cewa Umar ibn al-Khattab an gwabza yaƙi, ya yi nasara a kansa. Da ya tashi, sai tashi jikinsa a mace. Amma duk da wannan bai fasa ba, sai duba wanda ya fi kowa ƙwarewa a yaƙi, sunansa Rustam. Sai ce, kai ne kwamandan yaƙi. Don haka sai suka kama hanya su ma, sai suka fito, adadinsu kuma mutum 60,000. Sahabbai kuma 29,000 suna bayan gari. Kaga sunan ka musulmai biyu da 'yan kayi. Me ke faruwa da ikon Allah? Suna fitowa, sai suka samu wani babban kogi. Sai suka ƙetare su Farisawa. Suna ƙetarewa, shi ya ga an ƙetare lafiya kanin shugabansu. Sai juya ya ce wa kwamandansu. Ya ce, kai, waɗannan mutanen yau ikon Allah za mu gama da Umar ibn al-Khattab. Take a lokacin kwamandan ya ce, ka ce in Allah ya yarda, ba musulmi ba ne kuma. Sai ya ce, ka ce in Allah ya yarda. Sai ya ce, ko Allah bai yarda ba za mu yi nasara. Ka san kafirci ba geji-geji ne. Wani kafircin mutum ya ji, ya san ya fi ƙarfinsa, ko kafircin zai yi. Ya ce, ko Allah bai yarda ba za a yi nasara, an gama kawai. Wannan su da 60,000 a yi nasara a kayan mu. Suka kama hanya, suka ƙetare ruwa. Ƙetare ruwa da suka yi sahabbai za da suka zo, suka ce, mu ƙetare ruwa, mu sa ruwa a bayanmu. Aka ce, kar mu yi haka. Hikimar a ƙetare ruwa, a sa ruwa a baya, shi ne mu riƙa ɗiban ruwan muna biyan buƙata. Sai aka ce, kar mu yi haka. Tun daga kogi a nan wurin, kada mu ƙetare, mu bar wannan ɗan ƙaramin tafki mu riƙa shan ruwan. Su kuma mu bar su ƙetare ruwan su fito. In sun fito, mu yaƙe su. Idan muka yaƙe su, za su rasa dace, su faɗa cikin ruwan su halaka. Ina fata an gane. To shi yasa a wurin yaƙin akwai ruwa, sai ku duba ƙarfin abokan gaba. Shin za mu sa ruwa a baya ne, mu hana su ruwan sha, wahala ta musu yawa, ko kuma mu sa su ƙetare ruwan, mu ba su ikon faɗa cikin ruwan suka sha wahala? To anan sai aka zaɓe, mu ba su ƙetare ruwan, ya zama ruwan iya bayan su, idan suka sha wahala su faɗa cikin ruwan, kuma da ikon Allah haka aka yi. To wannan yaƙi na Qadisiyya, karo na farko an yi kwana ɗaya, an yi kwana biyu, an yi kwana uku, ana gwabza shi. Sai a karo na huɗu ya fara shi. A karo na farko da aka je yakin Qadisiyya, me ke faruwa? Sahabbai sun tsaya a wannan sahu tare da tabi'ai da suka je su. Can kuma Farisawa sun tsaya, sai ana yi irin single combat din nan. Mutum ɗaya ya fito, ya yi challenging abokan gaba, sai a fito. Ana zuwa ɗaya daga cikin sojojin musulmai sunansa Ghalib ibn Abdullah, sai ya fita physical combat, sai akwai maƙiyin addinin Allah ya fito da ikon Allah a kai shi lahira. yana faɗan wannan take, yana faɗan wannan magana akwai wani soja sunansa Hormuz daga cikin Farisawa sai ya fito. Yana fitowa da yaga sojan sai ya rena sojan Farisawa, yace wannan ai bai kai fara da shi ba. Sai yayi wayon yaki sai ya kwace makamin sojan. Sai ya kama shi da ƙarfi. Sai ya kawo shi bangaren musulmi yace wannan fursunan yaki ne bai kai yaki da shi ba. Kaga masu yi da gaske kenan. Yana tsayawa sai wani daga cikin sojojin musulmai sunansa shi ma Amr ibn Kabir ya sake fita. Ya sake fita ya sake challenging abokanan gaban addinin Allah, akwai mai fitowa wani soja daga cikin Farisawa general sai ya fito. Yana fitowa aka fara doka yaki da ikon Allah wannan soja Amr musulmi sai ya ɗauke kansa kawai sai ga kan ƙasa. Ana cikin wannan hali Amr ya sake fita ya ce akwai wani kuma ajiyar. Wani ya sake fitowa yana fitowa da ya sa takobi sai ya ɗauke masa haɓarsa nan gaba ɗaya sai ya sauke ta ƙasa. Ya kammala sai ya dawo. Wani soja musulmi ya fito yana fitowa shi wancan ba Farisa shi ma ya challenge sai wani ya fito yana fitowa shi wannan sai kafarsa ta gagara tafiya ma gaba daya sai ya fara ja da ribar sai ya koma cikin sojojin Farisawa. Shi wannan soja musulmi da ya fito na uku sai ya je har gaban Farisawan yana waka akwai mai fitowa makiyin addinin Allah ya fito a kai shi lahira ba wanda ya kula shi akwai buhuna guda biyu na abinci sai ya je har gaban sai ya dauko buhuna kuma nasu ne sai ya dawo shi bangaren musulmi. Yana zuwa sai Sa'ad ibn Abi Waqqas sai aka bude sai ga abun buhu ɗaya dibino ne ɗaya zuma a ciki sai yace to kai dan kabilar Banu Tamim ne an ba ku je ku ci wannan. To ana cikin wannan hali ana single combat ba sai labari ba makiya addinin Allah sai shi wannan Rustam commander sai yace kai in an ci gaba nan ba za a kai labari ba don gaskiya sahabbai sun kware wajen single combat musamman ka dauke irin su Al-Bara ibn Malik shi an taba zuwa single combat haka ɗaya ya fito ayi sai ya fito a yi sanda ya kai mutum ɗari a haka. In ya fito ya ce bismillah yanka fito sai a kai mutum barzaku da ikon Allah. To da Rustam ya ga haka ga shi da soja 60,000 ana kike su one by one sai wani wayo. Sai ya ce sai aka taho yakin daman sun fito yaki ne da ainihin giwaye guda 33 na yaki. Suna zuwa sai suka sa giwayen a gaba sai ya ce to yanzu a daina single combat. A daina combat ainihin ɗaya da ɗaya. A tafi da giwayen da ƙarfi a danna musulmai. Sai ku aka aiki da wannan hikima. Musulmai na da dawaki guda 800 wanda shi Al-Mughirah ibn Shu'ab ya aiko radiyallahu anhu da kuma wasu ƴan giwoyi kaɗan ƙari. Sai aka turo giwaye da ƙarfi sai suka yi kan musulmai. Masu giwayen sai suna tura harba jefa jafani kuma suna harbi da kibau. Da ikon Allah a lokacin sun yi wa musulmai asara mai yawan gaske. Saboda sun taho da giwayen da ƙarfi sai suna jefa jafani. Musulmai Sa'ad ibn Abi Waqqas ba su ba wa kamandan sa sako Khalid. Cewa musulmai su jefa nasu ana jefa to nasu bai da ƙarfin waɗancan sai dawo bai isa inda ake ma bukata isa ba wannan kuma sun danna addinin Allah. Ya zama wannan wunin farko ba an yi shi jina-jina. Bangaren makiya addinin Allah ba su kai labari ba. Bangaren musulmai su ma Allah ya jarabe su. Wannan karo na farko sai aka je a kwanta. Sai aka fito wayewan gari na biyu. Wayewan gari na biyu taimakon da Allah ya yi wa musulmai shi ne abokanan gaban a karo na farko a yammacin yakin farko ɗin. Su waɗannan ainihin makiya addinin Allah ɗin daga ƙarshe an yi wayo giwayen nasu sai aka yi ta jefa jabalin yana shiga idan sai yana makantar da su. Akwai sahabban da suka ɗauko wani wayo strategy na yaƙi sai ana ɗaukar ana sa kibau a idon giwayen sai ka daure in katin kari giwa sai ka sa mata kibau a ido idan ka sa a ido sai ta juya in ta juya wanda yake kanta sai ta kada shi sai ta saka sai ta wuce. To wannan sai ya taimaka musulmai sai ya zama illar da aka musu ma sun ɗan rama gabanin a tashi a karon farko ko. To a karo na biyu sai ya zama su ba su fito da giwaye ba ainihin abokanan gaba. Ana cikin wannan hali kuma sai ga labari ya isa wajen wani Siriya. Akwai wani bawan Allah da ake kiransa Kaka komanda ne na yaki. Shi ma sai labari ya isa wajen sai ya taho da Siriya sunansa Kaka ibn Amr. Babban komanda ne da Allah Amr baiwa da kwarewa wajen yaki. Su su iya cikin Siriya ya ji labarin ana yaki da musulmai sai ya ce to ai ba zama. Kawai sai ɗebo sojojinsa sai suka fito. Suna fitowa za a tashi a yaki kwana na biyu. Sun iso da ikon Allah kaka na isowa sai aka fara a wannan wuri ma aka fara ainihin wannan fist-fist combat din musulmai su fito abokanan gaba su fito musulmai su fito abokanan gaba su fito kuma hakikatan su sun fito su kaka daga Siriya ne kuma a karo na biyu shine sojojin Al-Mughirah ibn Shu'ab radiyallahu anhu suka yi participation karo na farko ba su yi participation ba nawa. To sai aka zo aka fara single combat again a karo na biyu kaka yana isowa an ma isowansu daga Siriya su waɗancan makiya addinin Allah sun tsaya daga ɓangaren yamma masalan musulmai daga ɓangaren ina gabar yana isowa kawai samu an ma tsaya ba a fara face to face combat ba single combat kenan ba a fara ba yana isowa yace me ake jira kace za a fara ne kawai shi sai shiga fili shi wannan kaka da yazo daga Syria yana isowa da ya shiga fili sai wani daga cikin sojojin ainihin Farisa sunan sa Rahman sai fito yana fitowa kaka sai fito sai shi lahira da ikon Allah ana cikin wannan again sai kaka ya sake fitowa wani soja a cikin Farisa ya fito sunan sa Bahman shi ma ya sake kai shi lahira da ikon Allah to da ikon Allah kaka san da yake mutane 1 2 3 4 har biyar lahira a haka aka zo aka yi yaki na biyu a wannan yaki Allah ya taimaka musulmai sun fi nasara babban abun da ya taimake su a filin yaki shine abokanan gawa ba su zo da giwaye ba sai aka zo washe gari kashi uku kenan ko sai shi rashin zuwa da giwaye je ya mana illa sai suka debo giwaye suka dawo da su sai suka saki irin hikima su farisawa irin wanda suka yi daga farko sai suka ce a sake dannawa da giwaye to anan sahabbai suka gane irin hikimar da suka yi a ran farko na soke idan giwaye to anan sai suka apply the same idea da gaggawa ana fitowa da giwaye kaka shi ya fara fita da mutanen Syria yana fita sai suka fara soke idan giwaye suka fara soke idan giwaye sai giwayen na juyawa suna yadda jama'ar da ke tare da su suna taka su so wannan sai taimaka musulmai musulmai da suka ga cewa mun kore su daga baya sai Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu yake musu magana da faini ku yi kokarin danna su da ƙarfi ku kore su ku yi nasara a kayan su sai musulmai suka yi yunkuri da ƙarfi da dokunan su da suka je abokanan gaban su kai resistance suka kija da baya akai daga ƙarshe sai yake ku yi withdrawing ku da baya shi kuma ana yakin da yake bai da lafiya akwai wani tsohon palace da aka samu a nan bayan kasar Farisa palace din da wani tsohon sarki ne da yazo shi sai haukai ya zauna iya kallon sojojin musulmai yana komandin yadda ake yin yaki har a karo na uku su kafiran su gane cewa ga fa komandan musulmai akan wannan wurin gara mu yi kokarin kashe shi sun tura da aje akai Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu sai sahabbai su gane kai gaggawan zuwa akai kifin din sa da ikon Allah a wuni na uku haka aka yi a wuni na uku fa yakin yayi tsanani an yi jina-jina to a wannan wuni na ukun yadda aka ga rana haka aka ga dare ba a tsaya da yaki ba daga wuni na uku sai aka yi tazarce zuwa wuni na hudu ba a tsaya ba ana yaki ana yaki a cikin sojojin musulmai akwai wani silal sai ya ga kura ta yi yawa sai ya gane ina Rostam yake shi wancan komandan su da ya ganshi sai ya zaga ta baya kura ta yi yawa sai ya je bai maganin sa akwai wani ainihin wani raƙumi haka da jiwa a wurin da kuma kaya akai da yaje ina neman soke sai ya soki wani kwali da yake kan dabbobin sai kwalin ya fadi Rostam na ga ya fadi sai ya guye da gaggafa ya shiga wannan kogin da ke bayan su shi wannan hilal din sai ya bi shi a guje yana shiga kogi sai ya dirka a kansa shi kuma sai ya ja Rostam zuwa bakin gabar kogi sai ya soka marmashi sai ya kashe to an kashe komandan su yana kwafiya sai ya fito yana kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yana kabbara su ba su an kashe komanda ba can sai suka gane labari ya kai wa musulmai cewa an kashe komanda Rostam daga nan da ikon Allah sai aka karye lakarsu musulmai suka ci gaba da danna su da danna su da danna su har Allah sa aka yi nasara to wuni na uku zuwa na hudu tazarci aka yi a karo na hudu da ikon Allah musulmai suka yi nasara musulmai 29 makiya addinin Allah 60 ka ji fa da musulunci ya kafu wannan kasar Iraki shine kwanan nan aka zo aka America ta rusa wannan kasar akwai makarantar Qur'ani da tun zamanin Uthman ibn Affan aka gina radiyallahu anhu yanzu sai an yi bombing din makarantar kaga yadda aka yi musulunci haka aka yi shi mu kuma ake ta kwacewa muna gani wallahi haka musahabbai su jinin su suka bayar addinin Allah ya kai wannan matsayin sanda wannan jini mai daraja haka suka bada shi ana cikin wannan hali aka kammala yaki sojojin musulmai a cikin mutum 29 mutum 6000 suka yi shahada 6000 saura 23 ko a cikin sojojin kafirai 60 an kashe mutum 40 40 aka kashe a cikin su me ke faruwa ana kammala yaki Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu farin ciki ya ishe sai ya dauki wani mai sunan sa Sa'ad shi ma sai ya kai gaggawa a matsayin koriya sabir kenan ka kawo sako da dimidimin sa zuwa ga Umar ibn Khattab a garin Madina ci mun yi nasara wannan ya kamo hanya ba dare ba ran tafiya yake yi tafiya tsakanin can kasar Iraki zuwa Saudi Arabia lokacin garin Madina tafiya a kayan dabba dare da rana babu hudu tafiyan kwana 14 ne a guje kuma yace yana isowa wannan baban Allah Sa'ad bayan garin Madina zai kawo Umar ibn Khattab labari sai ya ga mutum a bayan gari shi bai san waye ba ashe shi Umar ibn Khattab abu ya dame shi ya gagara hakuri duk yammaci sai ya je bayan gari sai ya zauna ko zai ji labarin ya ake cikin musulmai a wajen yaki duk gari ya waye sai je da safe sai rana ta yi sai dawo gida ya zauna yammaci na yi sai kuma bayan gari yana zauna a bayan gari sai ga mutum da doki a guje sai tare shi me yake faruwa daga ina kake ce daga can wajen kasar Farisa wajen Iraki yayi ake yaki yace musulmai sun yi nasara Umar yana jin wannan sai ya sujudu shukr ya fashe da kuka yana jin sa yayi aka yi yayi kaza kaza iya tambaya shi mutum bai san Umar bin al-Khattab ba iya ta gudu iya so ya samu Umar labari iya kan doki shi kuma Umar yana da guje har suka zo garin Madina yana bi iya tambaya iya bi iya tambaya sun iso garin Madina ya tsaya sai Umar rabiyo shi kuma a guje ya ba ga mun bai ce a yayi labari yake a cika ba su labari aka ba su labari sahabbai su gode wa Allah akan wannan nasara da aka yi da sauran tarai da ke wurin wannan shine karshen yakin a takaice yakin Qadisiyya iya da darussa da yawa wannan summary na sani akwai darussa mai yawa kuma wallahi al'azim ba za mu san yaya musulunci yake ba sai muna karanta tarihin yaki wannan garin fa ka duba yanzu yadda aka je aka yi wasaddama ka far Iraki walakancin da aka masa aka kawo shi gaban duniya ana aske masa gemu cin mutunci duk abin da ka sai na addinin Allah yawa ka far Iraki an rusa shi ka ji da yadda aka rada jinin sahabbai da ga aka shigar da addinin Allah wurin ka ji yadda musuluncin ya shiga ba wai haka kawai aka je aka tafa wa'azi ko kuma haka wai aka shiga cikin TV aka yi wa'azi duk suka musulunta ba a'a wasu bayan Allah suka bada jinin su addinin Allah ya tabbata yau wasu sun hakura da rayuwar duniya ita suke bukata an kwace garuruwa hasbunallahu wa ni'mal wakeel so daga yakin Qadisiyya ya jirmuyar da tsawon kwana uku wa kanatul Qadisiyya baban abara minhu al-islam ila al-iraq wa faris wa sharq kullihi hakika Qadisiyya yakin Qadisiyya shine kofa da musulunci ya samu shiga kasar Iraki da kasar Farisawa da kuma ainihin mashrik gabaki daya wato yammacin duniya dalilin yakin Qadisiyya Allah ya ba musulunci ikon shiga wannan wuri ina fara gane wato gabacin duniya kenan fakanat ma'arika masir bain al-arab wal muslimin wal furs al majus wannan yaki hakika kasance yaki ne da ya auku bangare da akwai musulmai da kuma larabawa an ce musulmai da larabawa saboda akwai larabawa wanda suka yi sai musulmai yaki amma na su ba musulmai bane dalili shine ai a can da ban ana gallaza duk wani balarabe a lokacin ina fata a gane so da musulmai suka zo yaki za a kwace musu garin suka ce to muna tare da ku da wannan yake halatta ya halatta musulmi ya hada kai da wanda yake ba musulmi ba a yaki wanda yake ba musulmi ba don anan musulmai sun hada kai da wanda yake ba musulmi ba kuma sun yaki wa wanda yake ba musulmi ba amma na bai hada kai bai halatta kuma musulmi ya hada kai da wanda yake ba musulmi ba kuma ya yaki musulmi ina fata an gane yawa wannan bai halatta kai musulmi ka nemi taimakon wanda yake ba musulmi ba akan musulmi amma na ya halatta kai musulmi ka nemi taimakon wanda yake ba musulmi ku yaki wanda yake ba musulmi ba a gare mun fahimci wannan da kyau wanda malai yace kamar abin da musharrab ya wannan bai halatta ba a musulunci shugaban kasar Pakistan abin da ya bai halatta ba a musulunci abin da ya halatta shine idan wani wanda yake ba musulmi ba zai baka taimako a yaki wanda suke makiya addinin Allah ya halatta amma na kai karka nemi taimakon makiyan addinin Allah kai me kai yaki musulmi kuma koda ka ce walaula daqul lahi an-nas ba'dhum li ba'd wannan iya magana akan Allah ne yake tunkudo wani ya kawar da wani ba wai ababin yaki kai ka gayyato kafuri ya kashe musulmi ba musulmi a hakikatan ma bai yadda yaki da musulmi dan uwansa matukar iya halin musulunci sai dai in ana ga akwai abun da yasa imanin sa ya lalace ko kuma ya karyata wani rukuni daga cikin rukunan musulunci to da haka bangaren farko akwai musulmai da kuma al-arab bangare na biyu akwai al-furs al-majus wato mutanen Farisa majusawa zamu karanta kisar a da dan gaggawa ko saboda ina ga ai labarin da muka bari kawai maimaita shi zamu kiyaye shi واختار عمر لجيشه سعد بن ابي وقاص عمر بن الخطاب يا اينهن زابا ورندن رياكي سعد بن ابي وقاص يرمى كوماندا بسا غشاورن دمك كيرا ابايا فخرج من المدينه سنه 14 هجريه سي سكه فدا غارين مدينه شكرا 14 باين هجره واسكر بالقادسيه من ارض العراق سكه اينهن شيرين ياكي سكه تنكاري اينهن ونن ياكي نا قادسيه كفر داكي فاختار ان ارض المعركه فاختار ارض المعركه سيزما شي سعد بن ابي وقاص يا زادي كفد ذا اي ياقي اند اكا كارنتار دسو استراتيجي ياقي بحيث تكون بين الصحراء تا اند زي كسانشي ياقين ذا اي تسكانين صحارى ني وبين الشبكه المائيه المتعده من ارض العراق تا اند زي زما a zangon da ke yaki din akwai wani ainihin kaman kogi ko kuma wani tafki na ruwa wanda za a iya dogaro da shi wajen fidin musulmai in ana yaki a kasar Iraki din wazalika hatta la yatawarraba jayshul muslimina fil qital bi ardin lam ya'lifha har ta wannan zai taimaka la yatawarraba jayshul muslimina sojojin musulmai ba za su halaka ba fil qital a cikin yaki bi ardin akara lam ya'lifha wanda ba san ainihin lungunan ta ba wala maqatiraha kuma ba san hatsarin da ke cikin ta ba to da haka sai suka zabi sahara bayan gari ga kogi a bayan abokanan gaba mu za mu rika aiki da wannan dan ruwa ne tafki muna sha da ikon Allah wannan shine hikima kenan wa haythu yumkin idza daratil harbu alayhi ta kuma inda zai zama idan yaki ya dawo kayin musulmai alayhi kan komandan musulmai ay ya raja'a ila sahara yayi gaggawan dawowa ya gudu zuwa ga sahara fayakirru ya gangaro a hankali shi komandan musulmai kenan wayakirru sai su gudu su musulmai da akwai inda yake halatta in ana yaƙi ku gudu a zamanin sahabbai bai halatta ku gudu sai dai in adadin abokanan gaban ku ya haura minki 10 idan ku dari ne su 1000 dole ku yaƙi idan ku 1000 ne su 10,000 dole ku yaƙi in sun haura 10,000 in wahala yayi wahala kuna iya guduwa shi yasa Qur'ani yake iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 in an samu mutane 20 masu hakuri a cikin ku da ikon Allah za su rinjayi mutane 200 kowane daya tinkari nawa 10 daga baya sai Allah yace al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa aw ma'afa ala ikhtilafi riwayat iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 a cikin ku yanzu an san akwai masu rauni wato mu kenan in an samu masu hakuri a cikin ku mutane 100 za su iya tinkaran abokanan gaban Allah mutum 200 mutum ɗaya yana tinkaran nawa 2 sahabbai ɗaya yana tinkaran 10 mu yanzu idan adadin abokanan gaba ya ninka 2 idan wahala ya wahala ana iya guduwa amma su sahabbai ba dama ku gudu sai in ninkin su ya ninka ku sama da 10 ne kaga daga nan ma kaga zaka iya gane level din imanin su da namu su ɗaya yana tinkaran 10 kai kuma imanin ka a yau ɗaya zai tinkari 2 ne haka kuma suke ɗaya 10 yake tinkara don haka wa huwa a'rifu an-nas bi masalikiha saboda shi komandan musulmi din da yake yazo ya shiga sahara ya fi kowa sanin dangane da za a bi da ikon Allah a gudu ina fatan mun gane amma idza daratil harbu ala al-furs idan kuma yaki ya zama ya kasance a kayin mutanen farisa ne su ake nasara a kayin su fa yakunu al-adu amamahum sai zama abokanan gaban farisawa na gaban su sai abokanan gaban musulmai wal bahru min wara'ihim kogi kuma yana bayan su wa ta'khudhu siyuful muslimina sai zama tabban musulmai na sauke kawunan su da ikon Allah fala tabqa lahum baqiya da ikon Allah sai su waye gari babu inda za su bisu gudu saboda bayan su ruwa ne kuma hakan aka yi rana na uku zuwa na hudu kogi suke da fada suna mutuwa wa hakaza tahaqqaqa ma tawaqqa'ahu zalika alqa'id almulham yace wannan shine abun da ya tabbata wanda wannan komanda alqa'id kenan Sa'd ibn Abi Waqqas ya shirya al-mulham wanda ake masa ilhama ilhama shine wato wani shirya da Allah yake bawa mutum ba tare da wahayi ba ilhama akai Allah yayi wa dabbobi zaka ga yanzu an fi yar akuya babu wanda ya kama nonon uwar ya sa a baki sai da sa ainihin bakin ta a jikin me nonon uwar ai ilhama ne to wannan shi ake nufi ilhama wato wani shirya da Allah yake sa maka to shine yace wannan shine hikima da wannan aqaid komanda yayi al-mulham wanda da ikon Allah aka masa ilhama wa nazala sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu bil qadisiyya sa'd ibn abi waqqas ya sauka cikin qadisiyya wannan kasar qadisiyya wajen da za a yaki din wan tazara jaysh al-furs tawilan yajra sojojin farisawa dan a yaki tsawon lokaci falam yahdhur li mulaqati al-muslimina da ikon Allah ba su fito dan ainihin gamuwa da musulmai ba wa nashul gharat sai sojojin musulmai suka watsu nashu shine tafarraqu al fashannul gharat sai suka watsu zuwa ga ainihin lunguna alana wa hayi al-iraq a ainihin sansanin iraki guda biyu shine me shimalihi wa junubihi bangaren arewacin iraki da kuma bangaren ainihin kudanci liyastafizuhum dan su ainihin firgitar da abokan gaba sai aka wannan bangaren ku shiga kauyuka ku rika ba su tsoro wannan bangaren ku rika ba mutanen bangaren nan tsoro sai aka shiga kudu da arewa ana ba su tsoro shine suka aika dan a gaya wa shugaba cewa ga hannu suke ciki kamar yadda muka bayyana ko wa bajjal furs bi shakwa ila malikihim sai mutanen Farisa suka kai kuka a shakwa kenan ila maliki zuwa ga ainihin sarkin su shugaba kenan shine wanda ake cewa yasdajirt wato yasjurt kenan laraba suna cewa yasdajirt a yaren Farisanci ko kuma Turanci a ce yasjurt sai suka kai complaint gare shi yatulubuna himayatahum suna neman azo a kare su suna cikin kauyuka musulmai na ba su tsoro fatalaba min qa'idihi sai nemi commandant sa rastom wato rastom kenan wanda muka kira su liqa'ahum bil qadisiyya daije ga mudu musulmai a wannan yaki na qadisiyya fataharraka bi jayshihi wa barazu amama jayshil muslimina wannan commander ya girgiza sojojin farisawa suka fito shine mubaraka dangamuwa da sojojin musulmai wastamaratil harb bariyatu thalathati ayyam hakika yakin ya wanzu wanda ainihin cikin halin kakani kan tsawon kwana uku wanta yakin ya kare bintisaril muslimin ala al-furs intisaran sahikan da taimako da nasara na musulmai akan mutanen farisa intisaran nasara sahikan wacce yake bayyananniya abu wanda yake ya bayyana ne nisa bayyanuwa wa kanat ma'arakatul qadisiyya min ma'arikit tarikh al-hasima malan yace hakika yakin qadisiyya iya daga cikin yakukkuka da aka na musulunci al-hasima shine al-mutatabi'a yaki da yake ta wanzuwa har ranar kiyama kullun idan ana bukatun darasi in an karanta za a ga darasi a cikin shine yake cewa abu al-hasima wanda kullun wanzuwa yake wannan yaki allati wanda shine qasamat bahar al-kursi ya karya kashin bayan farisawa falam yastaridu quwwakum ba'da hada ikon Allah karfin farisawa bai dawo ba har bayan yakin hatta dalat dawlatuhum ba'da hazaim mutalahika wanda da ikon Allah hatta dalat dawlatuhum wanda da dawlatu ta yi nasara kalman dala shine yin nasara a da dawlatu ta yi nasara ba'da hazaim mutalahika bayan yakin da suka yi ta yi da duniya gabanin zuwan musulunci amma tun daga wannan yaki da ikon Allah karya karfin su ba su kuma sake yin nasara ba kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hakika Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda da za a ji yakin kadi zawwa da sa'adat ya ba wa sa'ad ibn abi waqqas guziri bi ba'dhi nasa'ihi da sashin nasihohinsa ya ba shi guziri na nasiha cikin jumloli guda tara min ha daga cikin farko yana ga yawa komandan yaki yace isma min ashabika ka rika sauraron abin da sahabbanka ke gaya ma a wurin yaki kar a baka shawara ka ce ba ruwana a'a ka rika sauraron shine na farko in aka je yaki shawari iya da muhimmanci musamman wanda za ka kawo in ainihin nemo labari su kutsa tun su nemo yace ka rika sauraron su a filin yaki akwai bukatan takatsan tsannan jin labari ɗaya za ku samu da ikon Allah ku nasara akan abokanan gaba labari ɗaya za a kawo ku yi wasa da shi da ikon Allah ya nasara a kayan ku na biyu yace wa ashrikum fil amr ka rika tarayya da su cikin duk al'amarin da za ka yi kar ka mai da kanka gefe kai komai kai a'a kar ka tarayya da su duk abin da ake ku rika cin abinci tare ku rika bacci tare kar ka koma gefe na uku wala tajtahid musri'an kar ka rika yin kokari cikin gaggawa kar daga kaga wani abu ka ce bari kai ainihin hukunci cikin gaggawa yace kar kai wannan bal ittaid kar rika yin abu a cikin nutsuwa kar rika yin abu a cikin nutsuwa shine nasiha ta uku yaki na bukatar nutsuwa matuƙa da gaske in ana yaki ba a san rudani na hudu yace wa alam anna hal harb ka sani cewa fa yaki za a je ba fa za a je wa'azi ne ba fa za a je neman aure bane ba fa za a je aikin haji bane a yaki za a je ka sani tun akan hanya ka ga wa kanka labarin yaki za a je duk mai zuwa yaki yafi kowa tsammanin mutuwa a duniya na biyar la yuslihu laha illa ar-rajulu al-makith alladhi ya'rifu al-fursata ka sani babu wanda yake iya yin yaki sai mutun tabbatacce wanda yake sanin chance da ya dace a yi aiki da shi a yaki abokan gaba wanda yake aiki da kowa da irin chance ya samu komin kankaransa ya yi kokan kai hari kuri yake iya yin yaki wanda ba zai ce a'a to bari mu kara hakuri ba a'a daga ya ga wani karamin chance da ikon Allah zai kai hari na shida yace wa innaka taqaddam ala ardil makri wal khadi'a wal khiyana ka sani kai zaka je ne kan wasu mutane kan kasa shine ardil makri kasar makirci wal khadi'a da yaudara wal khiyana da ha'inci ka sani kana zuwa ne ala qaumin akan mutane tajra'u ala sharri fa alimuhu hakika sun san sharri kuma sun nemi ilimin sharri a duniya watanasaw alkhayra fajahiluhu, hakika kuma sun san shar alkhairi sun kuma jahilci shi, ba sa aiki da alkhairi gabaki daya. Na bakwai yace fanzur kaifa takunu, kullu ka rika dubawa yayi za ka kasance a wuniya kin, kaka tunanin fa in ma kai nasara ko ai nasara a kayinka, in ka rike asbabun nasar sai kai nasara, kai bi Allah kai kokarin togewa sai kai nasara, shine ka duba ya za ka kasance, za ka kasance in ma kai nasara ko ai nasara a kayinka. Sai na takwas yace wa aharis lisanaka, ka rika kiyaye harshenka daga sabon Allah, ka rika aiki da harshenka wajen me, wajen tunan Allah. Shi yasa kullallahi kurika ambaton Allah, wato kalman kirzi shine kare harshe daga sabon Allah da kuma yi wa kai tarbiya wajen ambaton Allah da'ima. Natara wala tafshina sirraka, karka yadda sirrinka karka bayyana wa kowa ya sani, in ana yakin a rika boye sirri. Ina fata an gane. So wannan duka hikimar yaki yake, ba shi natara shine kurika boye sirri, wato in ana yaki ba fa wanda ma yake cikin sojojin ku sai ba kowa ya ce a ga sirri ba. Annabin Allah ko da sahabbai ne da yaki sallallahu alaihi wasallam, wani lokacin za a ji yaki, idan zai yi yamma ne sai ya ce gabar za a yi, sai ya gabar da su, sai an yi wani hanya da kunna sai ya arewa, hatta jama'ar da yake zuwa yaki da su bai gaya musu gaskiyar labarin abin da za a yi wurin yaki. Shi yasa hadisi ya zo cikin aljami as-sahih, annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa al-jihadu khudu'atun, yaki dan yaudara ne, wato yaudaran za ka yaudar abokanan gaba, hatta wanda ke cikin rundunarka sai ka yaudare shi, ba kowa za ka gaya wasu, ba za a tara jama'a sai to ku sani in mun ji damu ya lungu kaza, sannan abincin mu iya wuri kaza, idan ka bayyana cikin al'umma ka kofsa jama'a da za ka jawo fiye mutane ne ahalul halli wal aqdi, kusa da kai su kake neman shawari, sauran jama'a sai to kawai ana me ana aiwatarwa. In kun je wajen yaki kuma kar ku dauka cewa kun ji kowa, ka dauki kanka shugaba da sauran biddade ne. Ina fatan mun gane. To wannan shine takaitaccen darasi akan yakin Qadisiyya. Min wasayahu lijiyushil mujahida, wasiyar da Umar yake yi zuwa ga sojoji da ke zuwa ga jihadi. Kala Haywat ibn Shuraih, Haywat ibn Shuraih rahmatullahi alayhi yace kana Umar idza ba'atha al-jiyusha, lalle Umar ya kasance idan ya tada sojoji zuwa ga yaki, na farko ausahum bi taqwallahi azza wa jalla, iya musu wasiya da jin tsoron Allah. Zai ce duk abin da za ku yi ku ji tsoron Allah, don a duniya ba abin da ke sa a yi nasara kamar jin tsoron Allah. Summa qala inda aqdil alwiya, kun sai fada lokacin da za a kulla runduna zuwa ga yaki, ana bankwanin tafiya yaki kenan. Na farko anan yana wasiya wa duk jama'a da za su yaki da kalmomi guda biyar na wasiya, jumloli guda biyar yake wasiya ga duk wata runduna da za su yaki don taimakon addinin Allah. Na farko sai ya ce bismillahi wa ala aunillahi umdu bi ta'yidillahi wan nasr wa lizumil haqqi was sabr, shine farko. Sai ya ce da sunan Allah wa ala aunillahi, kuma za a je ne akan neman taimakon Allah. Umdu bi ta'yidillahi, ku fita da karfafuwan Allah, da karfafawan Allah, wan nasr, da kuma neman nasara daga wurin Allah din. Wa lizumil haqqi, ku rika lazimtan abu na gaskiya, bin Qur'ani da sunna kenan. Wa sabr, kuma ku rika haƙuri a wurin yaki. Wannan shine wasiya ta farko. Na biyu sai ya ce qatilu fi sabilillahi man kafara billah, yana musu wasiya akwai ba a kalma biyar ba, a kalma goma sha biyar nake so in ce, jumla goma sha biyar. Na biyu sai ya ce qatilu fi sabilillahi man kafara billah, ku yaƙe duk wani wanda ya kafirce wa Allah, in za ku yaƙe shi ku yaƙe shi don Allah. Kar ka yaƙi wani mutum saboda kabilancin gari ko kabilancin yare, kawai in za ka yaƙe shi kai me, kai don Allah. Na uku ne ce wala ta'tadu inna Allah la yuhibbu al-mu'tadina, kar ku yadda ku wuce gora da iri, ku sani Allah bai bukatar mutane masu wuce gora da iri. Wannan shine wasiya ta uku. Wannan fa duk wanda za su yaƙi sai ya musu wannan wasiya. Na huɗu sai ya ce wala tajibunu inda al-liqa, kar ku yadda ku ji tsoro in za ku haɗu da abokan gaba, kar ku yadda ku ji tsoro, duk yawansu, duk ƙarfinsu, duk makaminsu, ku dogara da Allah, kar ku tsoro, saboda duk lokacin da mutum ya firgita wannan shine gaba da farko ne nasara a kayinsa. Na biyar yace wala tumassilu inda al-qudra, kar ku yi kace-kace da mutum in ku samu ikon kashe shi, in akwai yadda za ku yi ku kashe mutum ku kashe cikin mafi kyawun kashewa. Wa idza qataltum fa asinul ketila, wannan shine magana, wato shine tumassilu, shine kada ku yi kace-kace da gawa, a fasa kai, a fasa fi, a kakkarya, yace kar ku yi wannan, in za ku kashe mutum ku kashe cikin mafi saukin kashewa. duba adalcin musulunci wato hatta gawa akwai haƙƙinka
na shida yace wala tusrifu inda zuhur kar ku yi almubozaranci in kun samu nasara akan abokan gaba an je diban ganima ayi ta ainihin almubozaranci da ganima yake kar ku kusura ku aikata wannan ba a almubozaranci da ganima na shida afwan na bakwai wala tatakallamu inda aljihad kada ku rika magana in ana gwabza yaki kar ana yaki kuna tadi ku rika yin shiru abinda ake shi ne me imma a rika Allahu akbar ko la ilaha illallah amma tadin duniya wane banka da wane kaza ba a yin sa shiru ake yi shi yasa jama'a yaki fi wallahi koyan sa fa ake yadda ake koyan likitanci yadda ka san mutum zai je jami'a kalla 7 zuwa 8 da housemanship na sa haka ake koyan yaki shi yasa yanzu mu ba wani tarbiyya da aka yi abin fa ba zubar gada bane sai kaga mutum in ba tarbiyya sai an je yakin ya kaga yin komai abin ya zai same shi har gida ba haka ya faru ba a yakin da aka yi na lokacin farko yakin Afghanistan da American ai akwai matasa mutum 14 suka kai dauki zuwa wa ainihin mutanen Taliban da Al-Qaeda mutum 14 amma da aka je su ba su training su kawai imani ne tayar suka je su yakin aka je ana yaki mutum ana hira da komandan Al-Qaeda daga cikin komandan sun yake cewa wallahi a duk yakin ba abu ba su wahala kamar wannan jama'a 10,000 suka kawo musu taimako din yace na farko Allah ya jarbe su da tsabar cin abinci mu a wuni muna iya cin dibino ɗaya mu dogara da shi amma su ba za su iya ba zaka dauki dibino akalla ka ba mutum guda 30 amma ba zai ishe shi ba kuma ya kawo ma dauki kai kwaya ɗaya ne shi ya zo zai ci 31 kenan na biyu yace ba su da juriyar tafiya a cikin lokaci da in mun kai hari muna iya tafiyan kaman yace mil 40-50 da kafa amma yace ba su iya mil 4-5 da kafa yace idan muna da biya sai su za su huta in muka tsaya huta da mu da su a kashe in mun da mun ba su a kashe kuma ba su san kasar ba na uku mu in muna yakin da makamai ake dauka yace mutum da zai dauki makamin da ya kai kilogram 100 a kayan sa iya yaki zai tafi yan kilometer 40-50 yace su ba su iya dauka na hudu gaba ɗaya da bin yaki ba su iya ba yace to su ne mafi girman bala'i a gare mu mu ba su a kashe mu tsaya jiran su duka a kashe ne shi yasa abin ba zubar gada bane tarbiyya training ake yanzu in yazo mana ba zubar gada ba ita ba gaba ki ne waye shirya Allah ya taimake mu na takwas yace wala taqtulu imra'atan kada ku kuskura ku kashe mata in kuna yaki kar a kashe mace a musulunci ba a kashe mace in ana yaki sai dai in za ta kashe ka in mata suka zo suna participating to ya halatta a kashe su amma in suna gida bai halatta a kashe ba na tara wala haraman kada ku kashe tsofin mutane duk wanda ya zama ya tsufa ya ba wa shekara 60 baya in ana yaki ba a so a kashe shi ko da abokin gaban musulunci ne sai dai in ya dauko makami zai yi to ana ake kashe shi amma ba haka ba sai a rabu da shi sannan na goma wala walidan kada ku kashe yaro karami shine walid yaro karami kada a kashe shi shi ma don Allah jama'a ku duba adalcin musulunci abokin gabanka wayan ce kada kashe matarsa kada kashe mahaifinsa in ya tsufa kada kashe ɗansa ka duba adalcin musulunci wa za a kashe matasa su ake kashewa sannan a ci gaba yace na 11 yace watawaqqu qatlahum idza taqal jama'an ku yi kokarin neman kariya na kisan abokan gaba idan kuka gwamutsu kuna yaki sannan wa inda kummatin nahabat da kuma lokacin da ake yunkurin kai hari ku rika neman kariya daga abokan gaba wa fi shannil gharat da kuma lokacin da ake watsuwa zuwa ga karruka da kuma tsakanin duwatsu ana yaki ku rika neman kariya abinda wannan ke karantar da mu ba imani bane an ji yaki kace tunda an ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwal kace ni barin bari a kashe ni wannan shine haramun ne wannan a musulunci eh shahada ne in ka mutu a wurin yaki amma na bai hallance zo ka kashe ba mutun ya je shi musamman ya kiyin komai wani a kashe shi wannan haramun ne shi yasa aka ce ku rika neman kariya da duk abin da za ku nemi kariya da ambaton Allah da yin aiki da ainihin garkuwa na neman kariya da kaucewa harbi duk yace wannan ku rika yi na farko shine inda idan ta kalce mu'an shine in an gwa mutu da kuma inda hummatin nahabat shine lokacin da ake ainihin yunkurin kisa na wasu sun kai hari wasu sun nemi kariya da kuma shannil gharat shine watsuwa da ake tsakanin karurruka yace duk ana wannan in kuna ku rika neman kariya haka ba imani bane mutum da gangan yace barin bari a kashe ni wajibi ne ka nemi taimakon addinin Allah ka kuma yi kokarin daukaka addinin Allah ka kuma nemi kariya in za a kashe ka kuskure ne kaga an harba wuki baka ce bari in ya ka same ni kai kokarin tafiya inda za ka same kan kuskure ne sai dai ka kauce in Allah kada ka same ka kai me kai shahada amma kai ka kare ta wannan ba imani bane ina fatan mun gane na'am na goma sha biyu yace wala taghlu inda al-maghani, kada ku rika yin gululi shine yin sata idan aka samu ganima, wani ya dauki wani abu ya boye bayan an gama yaki yace kar a kuskura ayi. Sahabbai fa yaga wannan ashe mu yau an ce mana kai mu yi sata ba yi laifi ba, wallahi mutum bai yi laifi kana masa umurnin kadi dan me dan karfafa shi wajen kare kansa daga wannan sharri din. Sabaka yace kada ku yi sata a cikin ganima. Mun ga ai kirkira ga hadisi Abu Khali yaki yaje shi ana yawo sahabbai bayan an gama a ce fulanin shahidun fulanin shahidun, suka ce suka gani suka ce fulanin shahidun, annabin Allah yace kalla ra'aituhu fil nari, inji shi sallallahu alaihi wasallam yace na ganshi a wuta. Aka ji ana taji aka samu wani dan bargo ya dauka kawai na wani abokin gaba da ya kashe sai ya dauka ya boye ina kan da buwan ana bacci bargo, amma yace na ganshi a wuta. Jama'a me bargo jama'a mutumin da yaje yaki an ce shahidin yace ra'aituhu fil nari, iya na ganshi a wuta. Don Allah akwai musifar da ya wuce wannan bargo sai kai kuma baka bi kore shi ba, shi yasa mutum in yayi sata ko bai amfana da ita ba laifin iyana auren Allah. Sannan na goma sha uku yace wa nazahul jihad an ardi dunya, ku yi kokarin ajiye jihadi da kawar da kanku daga duk nema da damuwar duniya. In kuna jihadi kare zama kashin bayan jihadi shine me arbu duniya kawar duniya, kar mu ce a'a za mu debo matan suna da mata kyawawa ko kuma za mu debo dukiya, a'a in ana jihadi primary aim babban dalili shine muna yin dauka addinin Allah. Na goma sha hudu yace wa abshiru bil irbah, ku kai wa juna bushara da riba fil bai'i cikin kasuwanci alladhi bai'atun bi, wanda kuka kulla kasuwancin da Allah. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atun bi. Na goma sha biyar yace wa zalika huwa al-fawzul azim, ku sani fita yaki ba wa rayuwar addinin Allah rayuwarku gaba daya, taimakon addinin Allah shine rabo wanda yake mafi girma da za a iya samu. Bari mu karanta wannan kadan mu tsaya ko wa min wasayahu li Sa'd ibn Abi Waqqas qa'idihi, daga cikin wasiyoyin da Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yake yi wa Sa'd ibn Abi Waqqas wato komandan sa kenan radiyallahu anhu. Malame suka ce a baya mun kira abin da ya gaya masa, anan mun kira me bambancin wancan da wannan da yake cewa isma min ashabika wa ashrikhum fil amr wa la tajtahid musri'an, wancan guziri yake bashi. Ina fata an gane dan ya ce qad zawwada sa'adan, ya bashi guziri ne, sai bashi guziri a kalmomin jumloli guda tara, anan kuma wasiya yake masa daga shi sai shi ya kira Sa'd ibn Abi Waqqas suka kebanta iya masa wasiya. Wannan ka'ida ne, akwai nasiha da zaka yi wa shugaba a gaban talakawansa, akwai kuma nasiha da ya dace ka mutum da ya koma gefe da sai shi ka masa, to wannan yake kusa daga shi sai Sa'd ibn Abi Waqqas. Wasa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Sa'd ibn Abi Waqqas sina wallahu qadat jaysh al-Iraq, hakika Sa'd ibn Abi Waqqas yayi wasiya zuwa ga Umar ibn al-Khattab yayi wasiya zuwa ga Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu lokacin da ainihin jibintar da shi ya jagorantar da shi akan komandan sojojin da za su yaki kafar Iraki. Fa kana lahu sai ya ce masa ya sa'a ya kai sa'a la yaghurrannaka min Allah ayyukala laka, karka kuskura ya rudar da kai daga bin Allah saboda ana ce maka khalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ana cewa kai kawun manzon Allah ne. Karka ga sahabbai na cewa ai kai kawun manzon Allah ne, kai kaza kaza ne, yace kar wannan ya yaudare ka. Na daya kenan. Na biyu wa sahibuhu, kada ka ji ana cewa kai sahabin sa ne wannan ma ya yaudare ka, yace ka sani falaita bainan nabi wa bainan ahadin nasabun illa bi ta'atillah, babu dangantaka tsakanin annabin Allah da wani mutum a duniya sai da bin Allah. In ka bi Allah kai kawun sa da kuma sahibanta sai amfane ka, in baka bi shi bai ce ka sani wannan duk shirme ne ba zai amfane ka ba. Fasna ma yasna'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fasna ma kana yasna'u an-nabi, ka rika yin abinda annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake yi a rayuwarsa. Watruk ma kana yatruk, duk abinda ka san annabin Allah iya bari sallallahu alaihi wasallam kai ma ka rika barin sa. Yace hadihi mau'izati ilayka, wannan shine wa'azi na zuwa gare ka. Bayan wannan bai kara komai ba, kawai ce masa ya kai sa'a kada ya rude ka rika cewa kai kawun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, a rika cewa kai sahabinsa ne. Ka sani babu dangantaka tsakanin annabin Allah da wani mutum a duniya sai da da'a zuwa ga Allah. Sannan ka sani ka rika aikata abin da annabin Allah yake yi, ka bar abin da yake yi. Wannan shine wa'azina zuwa gare ka, wannan shine nasiha cikin sauki a magana a dunkule. Ina fara mun gani yayi muke da lokaci. Mun yi minti 80? To. Idan nake zamanin za mu yi sako kaɗan. To, alhamdulillah, ina ga ya dace in akwai tambayoyin muna iya tsayawa zo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
كما يدى ما كن ديغا باتا واتوساتين ديغا باتا جينو واني باون الله يربوتو وتتكد وجن كرا دنگاني دا حق الله أساموان وتمن لذي يتوكن nauyin wannan karatu da ake yi a jinga sawa a gidan radio ko kuma jama'a musulmai su sai su dauka a ranar mun ce za mu mika abun wa committee wa'azi. To committee wa'azi ta zauna ta tattauna ta ga cewa a halin yanzu dai ta je ta bincika a kwata, wato a bisa hudun shekara kenan, ana yin kudi 60,000 ne na sa ainihin irin wayannan karance-karance din. Dan haka idan aka samu wani bawan Allah wanda zai iya daukan wannan nauyi kofa tana bude, ko kuma kafin wannan lokaci sun ce a bude kofan neman taimako wayanda suke ainihin ahlul khair, suna iya ainihin taimakawa fi sabilillahi a fara a gani. Idan kuma daga baya an samu wanda ya dauki nauyin falillahi ham, da fatan dan sun ce ainihin ana iya farawa daga yanzu nan. Dan haka muna fatan yan agaji za su taimaka, wanda za su ainihin ikewa za su taimaka su karbo mana wayannan taimako din gurgurdo abin da aka samu a fara sa wayannan karatu din da dan Allah. Wannan shine ainihin sakon makon da ya gabata. Sai tambaya eh yanzu na ai dama kafin shine sai za a fara yanzu nan. Dan haka ainihin a cigaba da nema mana taimakon a halin yanzu nan. Mai tambaya yana cewa kamar yadda kai bayanin yaki malam. To kamar yanzu abubuwan da suke faruwa a Jos, shin ba ma jin Allah zai tambaye mu kenan?
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To abin da ya faru a Jos Allah zai tambaye mu, wannan babu kokonto a kai. Saboda kamar yadda malamai ke bayyanawa suka raba jihadi a duniya kala biyu ne, akwai jihadi fardu ain, akwai fardu kifaya. Jihadi fardu kifaya shine wanda in wasu sun tsaya da shi ya fadi akan wasu. Fardu ain shine wajibi akan kowa. Fardu kifaya shine kaman kai addinin Allah zuwa kauyuka inda bai isa ba. Idan dubban mu ba mun yi wa Allah laifi, in an samu wasu jama'a na kai addinin Allah inda bai isa ba, da ikon Allah ko kai baka yi ba da laifi. Amma na misali, idan kuma aka samu wasu mutane sun kashe musulmai a wani gari, sun kore su daga gari nasu, malaman sunna suka ce a nan wurin jihadi iya zama fardu ain ne. Kana iya ɗaukar littafin Al-Aqidatu Tahawiyya Sharhun wa Ta'liqun na Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah. Yace a duk inda aka samu an yi domin kasar musulmai a duniya, gari ne, anguwa ce, kasa ce, kaman Palestine ko nawa mai kama da haka, wallahi al-azim wajibi ne kowane musulmi sai ya bada gudumawar sa. Mafi kankantan gudumawa ta mafi raunin imani a duniya da zamu iya yi shine addu'a don Allah. Kowane mutum ya tambayi kansa don Allah, daga wayewan gari zuwa yanzu don Allah, a cikin sujada ko a tahiyya ko dai wani lokaci na addu'a. Yaushe kai addu'a Allah ya ce musulmai da ke halin kakanika yi a kasar Palestine ko a kasar Iraki ko a kasar ainihin Afghanistan ko a kasar Chechnya, ka tambaye kanka tsakani da Allah. Tsakani da Allah yaushe kai addu'ar a yau? Kowane ɗan adam ya amsa wa kayansa. Ni na amsa wa kaina, ku amsa wa kawunanku. Kowane mutum ya tambaye kansa. Addu'a shine mafi kankantan abin da za mu yi a duniya. Wani shine in mutum baya wani abin da zai iya ta kowane ɓangare ya taimaka, to mafi kankanta zai rika yin addu'a. Abun da ke faruwa ga yan uwan masu cikin jihar Plateau gaskiya abu ne na tausayi. Kullum wannan abu akwai ta da hankali. A yanzu a kasar nan hukuma na gani musulmai suna ta rasa garuruwa da yawa. Mu musulmai Allah sa mutane masu neman zaman lafiya. amma na ka duba yadda ake ta gallaza musulmai yau a ainihin kasar nan a kasa yanzu ka ji plateau state garuwa ne a kuri musulmai ka duba su garkawa su garin lantan su gani garin yami ne da makamannin su dubba musulmai alhali da akwai musulmai a ciki mai zai hana hukuma ta yi yunkurin maida musulmai garuruwan su idan ba za ta iya ba mai zai hana al'umma ta hada kayinta mu yi kokarin ba wa addinin Allah rayuwar mu gabaki daya mai zai hana mu yi wannan akwai abin da ba za ka tsaya sai amsa ba wannan abin idan yake faruwa wallahi Allah zai tambaye mu a kayinsa Allah ya karantar da mu neman zaman lafiya amma nan Allah ya ce famani itada alaikum fatadu alaihi bimithli ma atada alaikum fa in qataluukum faqtuluhum duk wannan wasiya ce ta Allah sahabbai fa abin da suka jikin kadisiya shine wadancan bayin Allah dubu kadan su aka gallazawa kasar farisa Umar bin Khattab ya ce ga aje a kwace su cikin wannan halin akai tafiya ba dare babu rana akan me akan wannan musifa kwaya daya wanda za a iya cewa kai ku bar wajen ku dawo cikin mu zauna aka kiyin wannan aka ce aje can sai sun koma garin su da ikon Allah babbar mushkilar mu a yanzu shine wajibi musulmai sai mun hada kayan mu a duniya wajibi musulmi sai ya dauki duk wani musulmi dan uwansa wajibi ne mu zai daukan cewa wani musulmi mutumin banza ne ba da zamu dauka mu mune masu laifi duk lokacin da an adam ya ga misa da kansa cewa shi ne kwarai ne wani mutumin banza ne kullun ya kare wajen zagin wani wallahi babu inda zai ji jama'ar da ke nasara sun dauka kullun a wurin Allah su ne masu laifi wani shi yake yin dade in ka dauki kanka mai laifi sai ka gyara wannan abu na cikin jihar plateau kuma muna kira da babbar murya wajibi ne hukuma ta yi wani abu in ba haka ba abinda ake hange nan gaba kadan wurin iya nema ya zama anarchy wato wurin da babu jagoranci wannan kuma duk mutumin da yake gyara abu ta hanya mai kyau to fa akwai lokacin da zai gyara ta hanyar da baya so wannan wajibi ne ga jama'ar da yake haƙi a kan su sani Allah ya taimake mu musulman da aka kashe a cikin jihar plateau Allah ya karbe su a matsayin shahidai Allah ya ba su mafita a cikin rayuwar su kuma Allah ya canja musu rayuwa da wanda tafi wancan alkhairi wanda suke rayuwa a cikin su wallahu a'lam
to wannan kuma sai ya ce ainihin sallar sune mu ne sallar la'asar ta kama mu sai muka tada iqama wato muka za mu tsaye da sallah din kenan muka sa wani tayar mana iqama to a cikin iqaman sa wajin cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce ashhadu anna aliya rasul waliyullah ya matsayin wannan sallah
to wannan a hakura rabu da shi ai dan shi'a ne sune masu ashhadu anna aliyan waliyullah to gaskiya wannan babu alkhairi dan shi'a kaidar sunna yin sallah waje daya sai da kuma ba a bukata sai ya zama dole saboda hadisi ya ce la tuwakiluhum wa la tusallu ma'ahum hadisi na imamu tirmidhi rahimahullah yin sallah da kuma ba a bukata idan ya kammala a samu wani ahlus sunna yayi ikama ta sunna yadda musulunci ya karantar wadar kuma ai jifa da ta fi alkhairi wallahu a'lam
to mallam kamar yadda kai bayani a cikin wata kisa a wajen kisa din kamar yadda kai bayani dazun nan cewa kada a kashe yara kada a kashe to ya ainihin matsayin yanzu irin yakin da ake wanda ake amfani da bomb a jefa muta musulmai sun tashi za su yi irin wannan aikin
to wannan idan yaki da ake iya bambancewa ka dauki makami ka jefa shine ake cewa kada ka kashe yaro da tsoho da kuma mata amma na harin da ake kaiwa a dunkula ya halatta a kashe saboda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi aiki da almanjanik akan mutanen Taifa manjanik in an jefa yana iya kashe da yaro da babba da kowa in yaki ya kai yaki ana cutan ku ya halatta kada ku bambance da ku yi hakuri da cewa da mu kai gaba ɗaya mu kashe yara da kuma mu hakura ne fito gara a kai din sannan Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu yayi aiki da wannan makami akan mutanen Alexandria lokacin da aka yakin Isra so haka idan yaki ya kai makura ana zaluntar ku ya halatta ku yi aiki da wannan makami da bai bambancewa da yawa amma na in dai kun hadu ne ana yi to anan ya dace a basu sai dai in sun yi kurin kashe ku addini ya baka iko kai kokarin kare kayinka ta bangaren sa su sahi barzaku wallahu a'lam
to kamar yadda ainihin yace mallan kai bayani kwanaki cewa ainihin mutane da su tsaya akan yatsa yana neman karin bayani yadda iwa ke akan yatsa din nan bai gane ba
wannan hadisi ne yazo cikin musannaf na ibnu abi shayba rahimahullah annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bayyana cewa tsaya wanda za a filin kiyama akan babbar yatsa za a tsaya babbar yatsa kuma na kafa kwaya daya ba ma manyan yatsu na kafa biyu ba kwaya daya kira mutum kuma ni ma tunda ban ga tsaya filin kiyama ba zan iya bayani ba sai ran da Allah ya kai mu kowa zai ga yadda ake yi ai duk abin da zai faru kan ai ba bukatar sai an tsaya bayani ko
ni dai naji za a tsaya kan yatsa kuma nayi imani da shi tunda ya inganta ran da Allah ya kai mun tsaya kowa zai gani.
To kamar yadda muka yi bayani kusan takardu wanda muka an kace su masu imfani a wajen tambaya din sun kare sai dai zan dan karanta wasu ne domin wasu ga dan akan jeho takardu da wasu kan kama an jirge ne dan haka dan su gano mai rubuta tambaya sai ya rubuta ainihin mai ma'ana. Wato wannan yana tambaya ne mallan kai bayani kamar yadda kai an yi nasiya an yi wasiya wa ainihin a wannan ya aure komandan da yazo ya zama cewa ya aure matar sa shin ya aure matar
Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ya aure ta yana isowa da ikon Allah akai auren har ma ran da ake yaki na biyu tana gefen sai wata magana bai sani ba ya kai mata duka saboda bacin rai. To da ta ga haka sai ta bashi wuri ta koma daga baya je yake mata bayani ana yakin ne sai tana maganganu ana yaki bayan yanzu an ce ai me kar ai magana shi ba mafi sai yake ba sai ma dai ta fita ana kashe musulmai lokacin da aka danna fureja a kayan sai ta kwata magana to an aka koma tari har malin ta yayi to wannan yake sa mata in tana magana namiji yana kusace ko ana taba addinin Allah to lokaci ba a zaman lafiya mata masu hikima in suka ga namiji hankalinsa ya tashi ko damuwa ta marewa sai ai shiru a kwantar bar hankali in yana sai a kawo damuwa amma ba dama kuma ana kashe kina labari kuma ne wani abu na daban to Allah ya taimake mu
wannan dai shine ainihin wato kusan tambayoyin da abun nan domin wannan yana cewa shi da malam ne wannan ina ji zan ba malam takardar in ya zo karin bayani zai zo ya samu malam in yana da lokaci ya je ya samu malam a
karanta malam wannan
a karanta sai jiho
ai ina ga in karban ya ranye da shi
to abin da yasa dama yake tani akwai tambayoyi mutum in ya ji karatu ya abun nan sai ya tambaya kai tambayar ko tana da alaka ko ba ta da domin wannan yana cewa malam muna son ka canza mana darasi ya koma ainihin kira zuwa ga ainihin neman ilimi wanda yake ko mallan ya zabi littafi ne musamman yace
ka ba ai canja ba muna roƙon mallan ya mana darasi akan neman ilimi da aiki da shi
to
don Allah
to shine ko abin da dama nake abin nan shine yani mallan ya nemi littafi ne musamman yace zai sa wannan littafin kuma littafi din yana bayani ne akan ainihin matsayin mata maza wanda suke kusa da Allah mai tsira da inshallah ba ta gare shi kina idan abin da ka ilmanta a ciki na wayannan abubuwan alhamdulillah idan wani darasi ne kake so na musamman a gun mallan wajen neman ilimi da shauransu to sai ka samu malam ba ka ce a wannan wajen yayi maka wannan darasi din ba kaga tambayar tana da ma'ana
to Allah ya saka alkhairi bayin ne mai kyau dan uwan ba cewa a cira wannan darasi ba kuma yadda malam ya gyara daga baya ya nemi inda hali ai darasi akan neman ilimi to insha Allah ta'ala wannan yanzu da muke shi ma akan neman ilimi da aiki da shi din ne duk abin da muke bukata na ilimi da aiki da shi kamar yadda ne ma da ikon Allah ana yi don kuma yana da gidansa ne ko makarantarsa da yake so ya lecture akan neman ilimi da aiki da shi sai ya zo ya neme ni da ikon Allah na je na in ba da lokacin da nake da shi akan ilimi da aiki da shi an gama ko to ina fata an fahimta kuma takarda ce mai muhimmanci don gaskiya ilimi da aiki da shi kamar yadda ai ko abu ne mai muhimmanci a wajen mu dalibai na ilimi musamman menene matsayin ilimi da kuma yin aiki da shi don ilimi bai da amfani sai da me sai da aiki da shi duk abin da muka ne amma mu aiki da shi wallahi shirme ne duniya da lahira kawai ilimi ne amfani shi ne wanda aka yi aiki da shi muna roƙon Allah Allah ya sa mu wanye da lafiya Allah ya sa mu samu ilimi ne amfani kuma mu yi aiki da shi yawa wannan dan uwa kuma shawarin da ya bayar insha Allah an gode kuma dukkanin mu wajibi ne akan kowa ilimin da ya samu ya yi aiki da shi din. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.